أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم قدو كننجو رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا نبي قدو دا ثلاثين دا الآية wanda ta yi daidai da 14 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya za mu yi tafsiri na kwana 4 kenan a cikin wannan wata mai albarka a cikin tafsirin mu da muke na suratul nisa akwai tambaya guda daya yau da aka rubuto wannan dan uwa yake cewa yana so a yi masa bayanin idan ana kiran sallah me ya kamata yace domin yace ya ji wani malami yace idan ladan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah karna ce sallallahu alaihi wasallam har sai ya gama kiran sallar sannan zan fada haka sannan wasu kwanaki ne aka ce an haife wasu wani to sannan waɗanne kwanaki ne aka ce an haife manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 12 ko 9 ko kuma 11 tambayar ka ta farko dangane da abin da ake faɗa na kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da mu abin da zamu faɗa in ana kiran sallah kamar yanda ya zo a hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As idza sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi irin abin da yake faɗa bayanin wannan ya zo a wani hadith na Jabir ibn Abdullah wanda yace idan qala al-mu'adhdhin Allahu akbar faqulu Allahu akbar Allahu akbar in yace Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar idan yace ashhadu an la ilaha illallah ku ce ashhadu an la ilaha illallah in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ku ce ashhadu anna muhammadar rasulullah in yace hayya 'ala as-salah ku ce la hawla wala quwwata illa billah in yace hayya 'ala al-falah ku ce la hawla wala quwwata illa billah in yace Allahu akbar Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar in yace la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah to sannan yazo a hadith din Sa'd ibn Abi Waqqas bayan yace la ilaha illallah sai mutun yace wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan rasulullah raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya sannan yazo kuma a hadith din Abdullah ibn Amr ibn al-As idan kuka ji an yi kiran sallah in mai kiran sallah ya gama kiran sallah ku yi salati a gare ni sannan ku roƙa min wasila to saboda haka bayan mutun yayi wannan yayi kalmar shahada yayi raditu billahi rabba ya zuwa ga karshe sai kuma yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim har ya zuwa ga karshe sannan ya roƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasila wanda shine Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'ath al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta in ka ƙara da innaka la tukhlifu al-mi'ad babu laifi kamar yanda yazo a cikin wata riwaya in kuma ka tsaya wab'ath al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta wanda shine mafi yawan hadisi suka tsaya akai ya wadatar sannan kuma ka roki Allah abinda kake so an ruwaito Abdullahi dan Umar shi yana roƙon Allah al-afiya yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhira bayan kiran sallah wannan shine abinda sunna ta koyar da abinda mutum zai yi bayan kiran sallah idan kuma a kiran sallan asuba ne inda zai ce as-salatu khairum minan nawm to sai ka koma zuwa ga asali inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ko bade irin abinda mai kiran sallah yake faɗa dan haka yace as-salatu khairum minan nawm sai kai ma ka ce as-salatu khairum minan nawm ba kamar yanda waɗansu suke cewa ka ce sadaqta wa bararta wa wani ne ba wannan wani abu ne kari da mutane suka kawo haka kuma idan wajen iqama ne shi ma ka faɗi irin kwatankwacin wannan duk da yake an rawaito daga waɗansu malamai kamar Imam Ahmad ya kasance yana cewa yayin da ake yin iqama mutum ya shigaltu da yin addu'a tunda lokacin da Allah yake karban addu'a amma saboda ganin kan cewa shi kansa kiran sallah ai ita kanta iqama an kira ta kiran sallah dan haka mutum kamata yayi sai ya amsa kamar yanda yake yi ga mai kiran sallah wato ya amsa irin kiran sallah din abinda mai kiran mai iqama yake fada shi ma ya fada amma in yazo wajen qad qamatis sala ba zai ce aqama Allahu wa adamaha kamar yanda yazo aka ruwaito ake fada ba domin hadisin bai inganta ba shi ma dai yace qad qamatis sala kamar yanda mai kiran sallah yake fada domin ya aiki da wannan hadisi na Abdullah ibn Amr ibn al-As amma wannan wannan abu ne daban kaga bai zo ba a cikin wannan la hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As wala hadisin Jabir wannan wato kamar dabi'ar Hausawa ce da idan kai abu bayan an shi masu an shi ka fadi farkon mawaki ya fadi farkon a tsare shi masa wato tunda to in ma kace in baka ce in kai baka ce ashhadu an la ilaha illallah din ba me ya ma'ana kace wahdahu la sharika la kai baka fada ba wahdahu la sharika lahu jumla ce wacce take jumla ce ta hali a jumla haliya ce ba jumla ce mufida alhal yana buƙatar sahibul hal yana buƙatar jumlar da za a ambata in kace amma kawai kace wahdahu la sharika lahu halin kasancewarsa shi kadai ba babokin tarayya a gare shi kai baka faɗi la ilaha illallah din ba amma ka faɗi wannan halin saboda ka bashi da bigire wannan kuskure ne kamar yanda kuma ko kuma sun ce in ladan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kace sallallahu alaihi wasallam ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ane masa salati to amma a wajen kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka faɗi kwatankwacin sa tunda zakai salatin a karshen kiran sallah amma har gama zakai salati la'alla shi wanda ya gaya ma wannan mai tambayar abin da yake so ya nuna masa kenan cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan an gama kiran sallah ake wanda yake wannan daidai ne haka ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة yace idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku fadi kwatankwacin abin da yake fada sannan ku yi salati a gare ni domin wanda yayi salati a gare ni sau daya Allah zai yi salati a gare shi sau goma saboda haka wannan shine yadda ake yi kamar yanda wannan bayanin yazo kuma duk wanda yake son karin bayani sai ya riko da wannan littafin Hisnul Muslim na addu'o'in nan da ake yi ya bayyana dukkan addu'a da ake waje ta zo a cikin sunna a lokacin da munasabai da munasaba daban-daban wanda yana daga ciki yayin da ake yin kiran sallah mutun ya tsako yaushe ai kokarin bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi nan ilimi na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kashi ake sai sauƙaƙa shi ake yi wannan littafin da an fassara shi zuwa yarukan duniya masu yawa an fassara shi zuwa Hausa an fassara shi zuwa Turanci an fassara shi zuwa Yarbanci an fassara shi zuwa yaren India yaren Chinese kusan yare dai da wuya ka samu wani fitaccen yare da ba a fassara wannan littafi zuwa gare shi ba saboda haka mutane su koma zuwa gare shi su koma zuwa ga dukkan abinda za a san sunna ta wannan hanyar domin mu yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rayar da mu akanta ya sanya mu mutu akanta sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in za mu tashi aya ta 59 kenan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani ati'u Allah wa ati'u Rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum da kuma ma'abuta lamari daga cikin ku fa in tanaza'tum fi shay idan kun yi jayayya a cikin wani abu ko menene
farudduhu ila Allah, kuma yadda shi wajen Allah, war rasul da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in kun kasance kuna yin imani da Allah da ranar lahira. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, yin haka, wancan yin haka din, wato mayar da hukuncin ya zuwa ga Allah da manzansa yayin sabani, khairun, wannan shine yake mafi alkhairi. Wa ahsanu ta'wila, kuma mafi kyawu a wajen abinda al'amura suke komawa, wato mafi kyawu a wajen kyakkyawa, mafi kyau a wajen akiba. Bayan Allah ya yi umarni ga masu mulki ma'abuta rukun amana mai nauyi kan su bayar da su mayar da amana ga ma'abutanta, wato su bayar da haƙƙi ga masu shi, kuma yayin da suke hukunci tsakanin mutane su hukunci da adalci, to sai kuma Allah ya fuskantar da khitabi ya zuwa ga mabiya kan su kuma su yi da'a ga waɗanda yake suke da mulki a kansu. Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda suka yi imani, ku yi da'a ga Allah. Ma'anar da'a ga Allah shine wato bin alqur'anin Allah, ku hukunta alqur'ani akan ku, ku bi abinda kuka samu a cikin alqur'ani, wannan shine da'a ga Allah. Wa ati'ur rasul, ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku yi biyayya gare shi. Biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bin umarninsa, yayin da yake da rai abinda ya faɗa a mayar da al'amari gare shi, sannan a hukunta umarninsa. Bayan mutuwarsa kuma a hukunta sunnarsa, shine bin umarninsa da ya zo a cikin sunna. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ko kuma abinda ya aikata, ko kuma abinda aka yi a gabansa ya tabbatar da shi, bai yi inkari ba. Shine as-sunnal qawliya was sunnal fi'liya was sunnat taqririya, duk wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, da kuma ma'abuta al'amari daga cikin ku. Al'amari da ake nufi a nan wajen, abinda ake nufi su ne waɗanda suke ma'abuta bayar da umarni, wanda suke yin umarni a bisu. Al'amru a nan wajen kishiyar annahyu, waɗansu sun ce abinda ake nufi da al'amari a nan wajen shine sha'ani, wato lamarin al'umma, wanda lamarin al'umma yake hannunsu. Dukkaninsu ma'anar ɗaya ne, waɗanda suke jibintar lamarin al'umma su ne waɗanda yake kuma suke jimuntar su bayar da umarni ga al'umma a yi umarnin a bisu a kan wannan umarni da suka bayar. Saboda haka ulul amr abinda ake nufi su ne shuwagabanni. Waɗansu mutane sun ce abinda ake nufi shuwagabanni masu wato masu yin masu jibintar jagoranci, wanda suke bada umarni a yi, su ne al'umara. Dan daga nan ne ma aka samu al'amir, wanda yake bada umarni. Suka ce abinda ake nufi da ulul amr al'umara. Waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da su su ne al'ulama, malamai. Sahihi abinda masu abinda malaman tahqiqi wajen tafsiri suka tabbatar, kamar su al-Qadi ibn al-Arabi da al-Hafiz ibn Kathir, shine cewa ya hada dukkan guda biyu. Ku yi da'a ga malamai, ku yi da'a wato ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da majibinta lamari a kanku, su ne malamai da shuwagabanni. Domin malamai Allah ta'ala ya ce a tambaye su in ba a sani ba, me ya fa'idar a tambaye su in ba dan a aiki da tambayar ba. Saboda haka nan Allah ya yi umarni da a yi da'a gare su kenan. Domin Allah ta'ala ya ce fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Kuma Allah ta'ala ya ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhud. Me yasa ar-rabbaniyun, wato shuwagabanni daga cikinsu wanda suke musu jagorancin addini, shuwagabannin addini, wal ahbar da kuma malamai ma'abuta sanin littafin Allah, yanhahu ba su hana su saban Allah ba. Wato a cikin Yahudawa waɗanda Allah ya dora musu nauyin hana al'umma yin amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar su ne ar-rabbaniyun wal ahbar, su ne kamar al-umara wal ulama. Saboda haka a cikin al'umma musulmi abinda ake nufi da ulul amr wanda Allah ta'ala ya ce ai da'a a gare su, su ne al'umara wal ulama, wato malaba shuwagabanni da kuma malamai, wanda su ne ake ce musu ahlul halli wal aqd, su ne masu kullawa masu warwarewa, su ne waɗanda in suka haɗu suka ce al'amarin al'umma haka zai tabbata, suka zaɓi mutane, suka zaɓi shugaba, to ya lazimci sauran mutane su yi da'a kan su ma su yi mubaya'a ga wannan shugaban. In kuma suka cire suka warware suka sauke to su ne sauran al'umma za su yi musu da'a kan su bi su wajen sauke wannan shugaba din wannan su ne ake ce ma ahlul halli wal azab biyayya a gare su ta samu tushe daga biyayya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nan umarnin Allah ta'ala ya ce ati'ullah ku bi Allah yace wa ati'ur rasul ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wajen ulil amr bai ce wa ati'u ulil amr ba cewa yi wa ati'ur rasul wa ulil amr domin ya nuna cewa akwai bambanci tsakanin da'ar manzon da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk Allah yace yayi nassi da akan ayi musu da'a da kuma da'a ga ulatul amr da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutlaka ce babu wani kaidi a kowane hali dole abi Allah dole abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ulil amr za a bi su ne da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah cewa ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ulil amr wato ulil amr za a bi su ne idan sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah da manzansa shi yasa kaga a wani wajen Allah ta'ala yace wa ati'ullaha war rasul ya ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu kaga sai yace ku bi Allah da manzansa ya hada su tare domin da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin su daya wajen cewar ba tare da wani kaidi ba ake bin Allah ake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ita ce ta nuna wajibcin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunta sunna akan kamar yanda zamu bi alqur'ani haka zamu bi sunna idan ka bi alqur'ani kace ba za ka bi sunna ba to kai inkarin alqur'ani tunda alqur'ani shi yake ka bi sunna kamar yanda Allah ta'ala yace abi shi ba tare da wani kaidi ba mutlaqan haka zalika yace a cikin abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani kaidi ba tamkar kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana hango ɗan qur'aniyun masu cewa alqur'ani za a bi banda sunna yayin da yake wafada a cikin wani hadisi ingantacce wanda al-miqdam ibnu ma'adi karib ya ruwaito yace yushiku ahadukum ya kusata ga dayan ku shaba'ana ala karikati ya ci ya koshi ya kishingida a gefan jikinsa ya atihi amrun min amri umarni daga cikin umarnina zai zo masa mimma amartu bihi wanda nayi umarni da shi aw nahaitu anhu ko kuma nayi hani ga barinsa yaqulu ma nadri yace ba mu san wannan ba ma wajadna fi kitabillahi min halalin istahlalna abinda muka samu halal ne a cikin littafin Allah sai mu mayar da shi halal wama wajadna fihi min haramin harramna abinda muka samu a cikin alqur'ani haram sai mu mayar da shi haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ala to ku tattaro hankalinku ku ji wa innama harrama rasulullah mithlu ma harrama Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi tamkar abinda Allah ya haramta shi a wani hadisi yake cewa ala wa inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a ku tattara hankalinku ku ji an bani alqur'ani da abinda yake tamkarsa tare da shi shine sunna sunna a wajen hujja matsayin ta da alqur'ani kamar yanda ake wahayin alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake wahayin sunna haka ake wahayin sunna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da Allah madaukakin sarki yayi umarni da su a cikin alqur'ani wanda Allah ya tabbatar cewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma umarnin da sunna yazo da sunna tazo ba da aya ce ta alqur'ani wanda ta bayyana ayi wannan ba kamar yanda yake bayani yazo a cikin tafan usul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran an zo an tambaye shi akan hukuncin wanda yayi ihrami hukuncin wanda yayi ihrami alhali yana sanye da jabba wadda take mai turare yaya zai yi yana cikin wata kubba sai aka ga kamar sa ta canza ana cikin sanyi amma sai aka ga yana gumi fuskar sa ta yi ja sai Umar yace mai Ala ibn Umayya kai ne kake so ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake masa wahayi zo ka gan shi ya nuna masa shi bayan abin ya yaye masa ya dawo yanda kuma suka yanda suka saba ganin sa sai Annabi sai suka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina wanda yake tambaya akan ihrami sai ya ce gani ya Rasulullah sai ya ce ammal jubba fanzi'ha ita wannan jabbar taka ka cire ta واغسل ما بك من الحلوق شي kuma wannan turaran wanda ka shafa na za'faran ka wanke shi waf'al fi umratika ma kunta taf'alu fi hajji irin abinda kake yi a cikin hajjin ka to shi zaka yi a cikin umrarka yanzu wannan akwai aya da muke karantawa da wannan a cikin alqur'ani amma kuma gashi da wahayi yazo tunda wahayi ne sahabbai da sadaqun sun ce wahayi akai ma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin wahayi ne amma ba wanda ake tilawarsa a alqur'ani to da hatta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ake masa shi yasa ne waɗanda suka san sahabbai daga cikin su akwai mutarrif ibn abdullah ibn shikhir ne daga cikin manyan malaman basra yake cewa kana jibril yanzilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bis sunnah kama yanzilu alaihi bil qur'an jibril yana sauka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunna kamar yadda yake sauka a gare shi da alqur'ani dan haka kada ku saurari waɗanda suke cewa ai su alqur'ani kawai shine hujjar da za a bi ka san duk wanda zai zo ya ce maka cewa yau sallah biyar din nan ba ta da tushe a cikin addinin musulunci ka san wani addini yazo daban ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba inda aka ambaci sallah biyar sallolin nan guda biyar a cikin alqur'ani a hadisi suka zo dan haka mutumin da yayi inkarin sallah biyar mutumin da yayi inkarin hadisi yana inkarin salloli biyar duk mutumin da yayi inkarin salloli biyar a cikin addinin musulunci ka san ya bar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wanda suka kawo maka alqur'anin tunda je alqur'anin nan ba kai ne kaje ka dauko wanda kaje ka karbe shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ma zuwa tashi kika ga ana karantawa wanda suka kawo maka alqur'anin nan su suka kawo maka hadisan nan su suka kawo maka salloli biyar din nan sahabban nan da suka kai alqur'ani zuwa gabas da yamma kudu da arewa na duniya su suka kai salloli biyar su suka kai kiran sallah su suka kai iqama su suka kai haji su suka kai cewa ai in an yi haji ai dawafi sau bakwai Allah ta'ala ya ce wal yatawafu bil baitil atiq si dawafi da dakin Allah da daddi amma ba aya da ta bayyana sau nawa za a yi dawafin nan amma kowa ya san dawafi sau bakwai ake haka aka taso aka ga ana yi kuma sahabbai haka suka isar ga al'ummomin musulmi saboda haka kamar yadda suka kawo alqur'ani indai ka yadda da alqur'ani da sahabbai suka kawo to dole ma ka yadda da sunna dan su suka kawo maka sunnar ba kai ne kaje ka koyo alqur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wannan ayar nassi ce akan wajibcin da'a wajibcin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zalika kuma wannan ayar ta nuna wajibcin da'a ga shuwagabanni ga wanda musulmi suka sanya ya zamanto shine yake jibintan al'amari akan su shine jagora akan su kuma kamar tunda ta nuna wajibcin ai da'a a gare su to ta nuna wajibcin ai riko da shugabannin kenan wajibcin a samu shugaba wato kada musulmi su zauna haka sasakai babu shugaba akan su domin yin haka barna ne ya saba da hankali mutane suna zaune zai zama in ba su da shugaba sai dai su rayu a cikin fauda لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم ولا صرات اذا جهالهم ساد باب ابن با واتو رايوار متاني بزا تكوتتا با idan ya zamanto suna zauna babu shugabanni yayin da kuma shugabannin nasu suka zamanto jahilai to da su da babu diddai ne saboda haka wajibi ne a samu shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idha kharaja thalathu nafar fi safar falyu'ammiru alaihim ahadahum idan mutum uku suka fita tafiya to sanya ɗaya daga cikin su ya zamanto shugaba a cikin tafiya ka gani tafiya wadda take ta mutum uku kawai adadi wanda yake kalilan kuma da zamani wanda yake mahdudi kayyadadde an ce dole a samu shugaba a cikin wannan haduwar ina kuma ga haduwar al'umma wadda take mai abin nan dubannin mutane dubban mutane su ne za su zauna miliyoyi sannan kuma suna zaune rayuwar da za su rinka hayayyafa rayuwa mai tsawon gaske sannan kuma a ce kowa zai abin da ya so idan aka yi haka babu yadda za a yi mutane su tabbatar ma kansu maslaha ana buƙatar shugabanci domin a tabbatar ma al'umma maslaha da ta za ta gama da kowa a kuma kawar da cuta da barna daga gare ta ba yadda za a yi mutane su tabbatar ma da kansu maslaha na yadda za su yi zamantakewa a cikin aminci da kwanciyar hankali da ci gaba da samun wadata da samun saukin rayuwa da kuma su kawar ma da kansu barna da abin da zai kawo musu tsoro da abin da zai kawo musu wato karewa da abin da zai kawo musu lalacewa al'amuransu dole sai da shugabanci dole sai da shugabanci, don haka sanya samun shugabanci wajibi ne. Shi yasa ne ma musulmi ya zamanto suka kaddamar da shi hatta akan abin da yake muhimmi, wanda ba wanda baya wato ruskar muhimmancinsa, kamar wato rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa. Don bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shagaltu da samun wanda zai zamanto shugaba, abinda sahabbai suka mayar da kansu kenan suka yi. Sai da bayan an yi mubaya'a ga sayyidina Abubakar, sannan aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin nuna muhimmancin kada al'umma ta zauna babu shugabanci, kada al'umma ta zauna babu shugabanci. To idan aka samu shugaba, wannan ayar ta nuna muhimmancin a samu shugaba, ta nuna wajibcin a samu shugaba, idan kuma aka samu shugaba ta nuna wajibcin a yi masa da'a. To amma da'a ta sa muqayyada ce da in yi nema annabi sallallahu alaihi wasallam da'a. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamat ta'atu fil ma'ruf, ita da'a ana yin ta ne a cikin abin da yake sananne, karbabbe a cikin shari'a. Amma da shugaba zai zo da abin da ya saba, to ba za a bi shi ba. A wannan ayar ne Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Abdullah ibn Abi Sarh, wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata runduna domin su kai yaki, wata runduna ta mayakan sahabbai, ya sanya shugaba a kansu. Shugaban yace musu, ni ne shugabanku ko? Suka ce eh. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajaba da'a a gare ni ko? Suka ce eh. Yace to ku tattara itace. Suka ce sam'an wa da'atan, suka tattara itace. Yace ku rura wuta, suka rura wuta. Yace sam'an wa sami'na wa ata'na, yace to ku shiga ciki. To sai kowa kuma yayi shiru. Sai aka samu wani saurayi daga cikinsu, yace a'a, to ai mu wuta muka guda muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. To ta yaya za a yi kuma da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda ka ce umarnin annabi ne cewa mu bika da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, ko mu shiga cikin wuta? Kace a'a, sai mun je mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da suka koma suka saba masa, yace kuka saba ma umarni? Nace eh, mun saba maka. Da suka koma suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law dakhaluha lama kharaju minha, da sun shiga cikin wutan nan ba za su fito daga ciki ba, har lahira ma wutan za su shiga. Yace innamat ta'atu fil ma'ruf, ana da'a ne a cikin al-ma'ruf. Kaga nan ya nuna kan cewa yana da muhimmancin kai hukunci da hankali irin na shari'a, kai hukunci da hankali irin na shari'a. Dan an ce ai da'a, ai ba da'an nan ta zama to mutlaka bane, tunda a cewa akai wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, a cikin da'ar ulul amr tana ga kashin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ne yake a cikin wanda yake duk muna karantawa a cikin ahlari, wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu da'a ga wannan makhluqi a cikin abin da yake zuwa ga saba ma mahalicci. Za ka yi da'a ga shugaba ne in ya umarce ka da da'a ga Allah, amma idan ya umarce ku sabanin da'a ga Allah, to fala sam'a wala ta'a, ba za ka bi shi ba, ba za ka ji umarnin ba, ba kuma za ka bi shi ba. Amma wannan ba yana nufin kuma ai fito na fito da shi ba, a ce tunda yayi umarni da sako shikenan sai ai tawaye, sai ai tawaye, sai ai bara'a. A'a, wannan a sai dai idan kun ga kafirci, illa an taro kufran bawahan, sai kun ga kafirci a bayyane, ya umarce ku da kafirci kuma ya bar addini. To indakum idallahi indakum indallahi burhan, kuna da hujja a wajen Allah kan ku ki musu da'a, in kuma kun sannan kuma ki musu bara'a. Amma ita ma bara'ar da fito na fito da su din muqayyada ce da kudura, ana kayyade ta da iko. Wato idan shugaba ya zamanto yayi ma Allah tawaye, yayi ma addinin Allah tawaye, ya zo yana umarni da kafirci, ba za a bi shi ba. Amma ko ba za a yi tawaye a kansa a cire shi daga shugabancin ba, sai ana da iko. Idan ba a da iko, gara a jure zama karkashin shugabancin nasa karkatacce, ana neman tanadi na a san yadda za a yi a canza, bisa a ce za a dauki ba a da wato kyakkyawan tanadi, a ce za a yi fito na fito da shi, ya zamanto an samu fauda, a yi shekaru a cikin fitina, babu shugabanci, babu kwanciyar hankali. Domin shi shugabanci yana ije wato barna mai yawa, barnar da ke cikin kafircin da yake umarni da shi da kuma yake yi ta fi sauki bisa barnar rashin zama wato ba tare da shugabanci ba. Amma da yawa mutane ba sa gane wannan, shi yasa ake zargin cewa har ƴan Shi'a suke cewa dukkan hadisan da suke magana akan biyayya ga shugabanni shugabannin Banu Umayya azzalumai su suka kirkiro su, malaman Ahlus Sunna kuma su suka kirkiro su, suka gaya musu dan su faranta musu rai, suke cewa a bi su duk da yake ba akan tafarki suke ba. Alhali ko wannan rashin hangen nesa ne, da rashin sani wato da kuma jahilci ne da zalunci. Na farko dai babu yadda za a yi malaman Sunna su kirkiro hadisan ƙarya. Malaman Sunna su ne suka fi kowa inkari ga Banu Umayya. Banu Umayya sun yi kokari su canza Sunna ce daga cikin sunnoni, ba farilla ba, ballantana imani, amma ba su kyale su ba akan kokarin canza Sunna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin kiran sallah a wajen sallar Idi, ba kuma yayin nafila. Suka kirkiro ai kuma yana yin huduba ne bayan sallar Idi, baya hudubar Idi kafin sallar Idi. Banu Umayya saboda sun ga mutane ba sa zama su sauraro huduba su, an yi sallah suna tafiya, tunda bayan sallah ne ake yin huduba, kuma suna so su tilasta mutane su ji hudubar su, sai suka canza suke yin huduba kafin sallah. Kaga dai tunda zaka yi sallah dole zaka saurara sai ka zauna ka ji huduba, dan ka ji maganar su sai suka canza wannan sunna. Kaga yin huduba bayan sallah sunna ce ta sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam da sallallahi. Da Banu Umayya suka yi wannan canjin duk da karfin mulkin su malamai suka tashi suke musu inkari, suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ne bayan sallah, kuma suka ibun su akan wannan, kuma suka gaya ma al'umma, su suka ruwaito hadisan suna nan a cikin Bukhari da Muslim. Yau da kamar a ce sun yadda da su akan canza addini da kirkiro hadisan ƙarya, da yanzu ba za mu samu wannan hadisan ba, sai dai kawai mu ji kan cewa ana yin huduba ne kafin sallar Idi kamar yadda ake sallar Juma'a. Amma har yanzu mun san cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine abin da Banu Umayya suka yi ba. Sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ai huduba bayan sallar Idi, ko ba wadansu ne suka yi wannan bayanin ba illa malaman Ahlus Sunna. Saboda haka akwai misalai da dama ga lokacin sallah. Banu Umayya ba sa sallah akan lokaci, sallar la'asar sai su jinkirta ta har sai rana ta kusan faduwa. Zaka ga a'immatut tabi'in saboda jin tsoron cewar idan suka saba suka yi sallah ba a bayan su ba za a sare musu wuya, suna zaune suna yin sallah ima'a, irin su Amirul Sha'bi, su Sa'id ibn al-Jubayr a cikin masallaci suna zaune suna jiran sallar la'asar, amma za su yi sallar la'asar akan lokaci ima'a, dan kar a sani ma suna yi, sannan kuma su yi sallar tare da su domin su tsira da wato abinan su tsira da lafiyarsu da mutuncinsu. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace musu, yace sallu salata li waqtiha fa in adraktaha ma'ahum fa salli fa innaha laka nafila, yace kai sallah in lokacin ta yayi, sannan kada suke tare da su kai sallah tare da su. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi yace ku bi su, fa in asabu falakum wa lahum, in sun yi daidai kuna da lada na biyayya a gare su, su ma kuma suna da lada na cewa sun yi daidai. Wa in akhta'u, in kuma suka yi kuskure, falakum wa alayhi, kuna da ladan kun yi biyayya da gare su, su kuma laifin cewa ba su yi daidai ba yana kansu. To da haka inda mutane sun fahimci wannan, yanzu hatta irin hayaniyar da ake ta yi kan sha'anin ganin wata, ɗaya daga cikin hikimar samun shugaba kamar yadda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin Al-Fatawa, yake cewa ɗaya daga cikin fa'idar samun shugaba shine shugaba shine zai tsayar da lokacin na Idi da lokacin azumi da lokacin hajji, kuma shine zai jagoranci wajen jihadi, shine zai sa ayi amru bil ma'ruf ya kafa hizba, duk ɗaya daga cikin abubuwan da yake cewa shugaba zai, wannan yasa daga cikin maslahar ya ambata daga cikin maslahar ya tsayar da lokacin Idi da lokacin azumi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi as-sawm yawma yasumun nas, azumi shine randa mutane suke azumi, randa jama'ar musulmi, abinda ake nufi da annas anan jama'ar musulmi da suke da shugaba. In suka ce yau shine ranar azumi, to duk wanda yake cikin wannan jama'ar din shugaban su yace gashi ran yau ne ranar azumi, ya lissince su, sai daga cikin wajiban shugaba kenan. Idan sun yi daidai a cikin cewa a tashi da azumi, falakum wa lahum, kuna da ladan su ma suna da ladan daidai. In sun yi kuskure, falakum wa alayhi, kuna da lada kan cewa kun bi su, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku bi su. Wa alaihim, su kuma suna da kuskuren su na cewa ba su yi tsantseni ba, ba su bi ka'ida ba wajen tabbatar da ingancin shigar wata ko rashin ingancinsa. Wannan ba naka bane kace dole sai ai kamata yi ai kaza ai kamata duk saboda jarida saboda karatun jarida kace ai kamata yi ai kaza kamata yi ai kaza to kamata yi ai kaza ka fada baka da ikon ka sa ayi din to abin amma kana da ikon ka bi ko baka da ikon ka bi to wannan da kake da ikon shi zaka yi abinda ko baka da ikon Allah bai dora maka kan kyale masu ikon su Allah ya musu hisabi amma sai ga mutun ya dauko makansa cewar a ta yaya za a yi ka bi waɗannan shugabannin ga su ga yanda suke an san ga su ga yanda suke sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cewa la budda lin nasi min imam barran kana aw fajira ba makawa ga mutane su samu shugaba ko nagari ne ko fajiri ko nagari suka ce to in nagari ne mun fahimci cewa dole a samu to yaya fajiri kuma yace fajirin shi ma shine zai tsayar musu da sauran maslaha da abubuwan su na maslaha na rayuwa dole sai da shi shi yasa kaga a lokacin sahabbai suka yi da'a ga irin su Hajjaj ibn Yusuf jabbari ne ya kashe sahabbai ya kashe tabi'ai shine ya kashe Abdullah ibn Zubair shine ya kai yaki zuwa Madina ya keta mutuncin Madina ya keta alfarma Arabi na Makka amma duk da haka Abdullah dan Umar lokacin aikin haji sai je kofar haimarsa yace ya ayyuhal amir in kunta turidu sunna fakhruj farmi al'an in kana son ka bi sunna to ka fita ka je kai jifa yanzu domin a lokacin aikin haji sai amirul shugaban musulmi sai ya je yayi jifa sannan duk musulmi za a je ai jifa san daga an yi sallah zai zo ya ce masa to yanzu ne in kana son sunna ga lokacin yin wannan ibada ya haida da shugabancin sa tare da cewa azzalimi ne haka zalika imamu ahmad ya yi da shugabancin ma'mun tare da cewa ya dauki mutane akan bid'a amma saboda barnar rashin bin sa tafi barnar bin sa a cikin bid'ar kasa da a cikin fasikancin nasa wannan aya ta da muhimmanci kuma tana daga shi yasa tana daga cikin tabi abinda Allah madaukakin sarki ya ambata a wancan ayar da cewa inna allaha ni'ma ya'idukum bi Allah madalla da abinda yake muku wa'azi da shi domin abinda zai tabbatar muku da maslaha ne a cikin rayuwa abinda zai tabbatar muku da maslaha ne a cikin rayuwa muna gani dukkan sauran al'ummomi ba su ci gaba ba sai da suka samu ingantaccen tsarin siyasa wanda zai kawo kwanciyar hankali da shugabanci ingantacce wanda zai zamanto akwai shugaba mai tabbatar da umarni mai kawar ma da al'umma a barna da kawo mata gyara abinda zai kawo ci gaban al'umma da zaman lafiya kenan kuma shi addinin musulunci a bisa dabi'arsa yayin da ake zaman lafiya lokacin da yake yaduwa shi yasa babu wanda ɗan bid'a suke son a yi tashin hankali muku ahlu sunna ko shi su muke yi akwai wato hankali ya kwanta domin hankali ya kwanta lokacin da za a yi karatu za a yi wa'azi mutane su fahimta su ku ɗan bid'a abinda ba sa so kenan yayin da ake karatu ake wa'azi mutane suna fahimta to suna ganin afala yarawna annana til ardh naqsa min atrafiha za a ga ana ta bashi su ta ko ina to abinda ba sa so kenan shi yasa suke so sai yasa suke so a yi harkowa a yi tashin hankali tashin hankali ko yana kore abinda al'umma addinin musulunci yazo ya kawo shi sai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a samu wannan kwanciyar hankalin domin a samu inganci domin a samu a wato maslaha ta al'umma gabaki daya yake kyale abubuwa da dama wanda har waɗansu za su gane kan cewar kamar rusa maslahar addini ne alhali ko hayyan nesa ne da fahimtar wato maqasidu shari'a manufar shari'a musulunci to sannan Allah ta'ala ya ce fa in tanaza'tu fi shay'in idan kuka yi jayayya a cikin wani al'amari at-tanazu shine wannan yana ja wannan yana ja ma'ana idan kuka yi sabani wanda kowa ya ga abu ta wata fuskar ta fuska sabanin fuskar daya fi shay'in a cikin wani abu nan an kawo ta na kira fi siyasi sham domin ta nuna kan cewa kowane irin al'amari ne komai girman sa komai kankantar sa inda kuka yi jayayya a ciki to farduhu ila Allahi war rasul kuma yadda shi wajen Allah da manzo Mujahid ibn Jabr daga cikin a'immatut tabi'in malaman tafsiri yace ma'anar kuma yadda shi ya zuwa ga Allah kuma yadda shi ya zuwa ga littafin Allah ma'anar kuma yadda shi ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana da rai kuma yadda shi wajen sa yake hukunci in kuma ba shi da rai kuma yadda shi ya zuwa ga sunnar sa farduhu ila Allah war rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzon sa a cikin wannan akwai bayanin kan cewa alkitabu was sunna shine zai maganin sabanin musulmi tunda da ba zai magani ba Allah ba zai ce ku kun yi jayayya kuma yadda shi zuwa nan ba Allah ta'ala ya ce wa makhsalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani abu da kuka yi sabani a cikin sa da hukuncin sa yana wajen Allah ma'ana kenan hukuncin Allah shine zai magance bai. Amma wadansu suna cewa to wadansu cewa suke yi ayat alkitabu was sunna din makowa da fahimtar sa, kamar suna cewa kenan alkitabu was sunna ba zai maganin sabani ba, wanda wannan wani nau'i ne na wato sukan alqur'ani a fakaice. Allah ya ce idan kun yi sabani kuma yadda shi ya zuwa ga littafin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ya nuna mana kan cewa littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune zasu yi mana maganin sabani, sune zasu yi mana maganin sabani. Allah ta'ala ya ce zalika khairu, yin haka shine yafi alkhairi, shine cewa wato yayin da ya zama to an yi sabani ka yadda kamar yadda abun ya zuwa ga hukuncin Allah, tunda mutane Allah ya yi mutane daban, yadda mutane suke ganin abu daban ne, kuma wannan kowa ya sani a cikin dabi'a, wannan kowa ya sani a cikin dabi'a. Wani zai ji a wani sanyi yana jin dadin sanyi, wani kuma ba abin da yake so irin a ce ana zafi, baya son sanyi ko ba yadda zafi ne, wani shi kalar da yake so ja, wani kuma kore yake so. Kowa aha ko da a cikin abubuwa na dabi'a mutane sun saba, to haka zalika kamar yadda suka saba a cikin dabi'a, a cikin zauki, a cikin amfani da ido, a cikin amfani da kunne, wani zai ji wata waka yana son ta, wani kuma zai ji wata waka ba abu baya son ta, wani ba abin da yake so irin kira'ar su dai, wani kuma baya son kira'ar su dai, kowa da irin abin da zinsa. A haka wajen dandano, wani yana son inibi, wani kuma baya son inibi, to haka zalika a kwakwalwa ake a wajen, kamar yadda muka saba a wajen waɗannan alhawas din, a ido da ji da dandano da gani da yadda muke zaukin a magana, haka zalika a wajen tunani, wani abinda yake gani sabanin abinda ɗayan yake gani, saboda haka dole ne sai an yi sabani. Shi yasa sai Allah ya mana maganin sabani shine a samu abu wanda yake zai zama to imam jagora, wanda zai mana maganin sabani idan ya zo sai ya dauke sabani baki daya, shine mai da shi zuwa ga wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, mai da shi zuwa ga alkitabu was sunna. Allah ya ce yin haka shine yafi alkhairi, domin zai zama to kun yi maganin sabani a tsakanin ku, yafi alkhairi, kuma Allah madaukakin sarki yana yarda da shi, domin Allah baya son jahiliya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafiya wanda Allah ya fiki a cikin mutane shine al-aladul khisan, mai sananin husuma, mai sananin jayayya, wanda shi ba yadda za a yi ya zamanto ya sallama da wanda ya saba masa. To kaga idan ya zamanto cewar an samu abin da zai hana wannan mai sananin jayayya, kaga an samu alkhairi a cikin al'umma, domin irin wannan jayayya ita take kawo tashin hankali, ita take kawo rarrabuwa. Allah ta'ala yana cewa wala tanazahu fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kada ku yi jayayya fatafshalu sai ku yi raki ku ji tsoro, wa tadhhabu rihukum karfin ku ya wuce, karfin ku ya tafi, ya zamanto makiyan ku ba za su ji tsoron ku ba, musamman wajen yaki ba a san jayayya. To jayayya duk da yake ana ganin kan cewa sabanin ra'ayi, ana cewa gara a samu sabanin ra'ayi, domin wato sabanin ra'ayi shi zai sa ra'ayin da za a fito da shi ya zamanto kyakkyawa da sauransu, kwarai da gaske idan ya zamanto sabanin ra'ayi ne duk wajen neman gaskiya, wajen neman gaskiya babu laifi ai wannan. To amma idan ya zamanto kan cewa gaskiyar bata bayyana ba, aka ci gaba da sabani, to maimakon a zauna kowa ya abin da yake so kan cewa musaba, mun yadda musaba, bi mu juna uzuri akan inda muka saba, a'a mu zo mu haɗe akan abin da zai haɗa mu gaba ɗaya, shine littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yin haɗewar mayar da shi zuwa ga Allah shine yafi alkhairi, maimakon a zauna a cikin sabani, wa ahsanu ta'wila, kuma shine mafi kyawu wajen ƙarshen akiba. Wannan ayar kamar yadda waɗansu malamai, hazikan malamai na tafsiri suka ambata, ta kunshi dukkan dalilan shi da ke ciki, dukkan dalilan shari'a. Dalilan shari'a dai abubuwa guda hudu ne, ummahat, wanda dukkan al'umma suka yadda a kansu, in banda zahiriya da suka yi inkarin qiyas. Alkitab, littafin alqur'ani shine asali na farko, asali na biyu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, asali na uku, mai asali na uku ijma'i, ijma'in al'umma, asali na hudu qiyasi. To wannan aya duk ta tattara su, ya ayyuhal ladina amanu ati'u llaha, ku bi Allah, kun ga alqur'ani kenan ko, wa ati'u rasul, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun ga sunna kenan. To ina ijma'i? Ba su ne ba, kulil amru ai ba su ne ijma'i ba, dan uri al'amr za su iya sabawa za su iya fadan abu a saba musu sun saba ya zama tokan cewa ba ijma'i bane ne uri al'amr ba sun yi umarni banu umayya ba sun yi umarni da ayi a jinkirta sallah har lokacin da ya fita ba amma sun zama to ya zama to ijma'i magana su an saba musu sayyidina umar yayi fatwa wanda wadansu sahabbai kuma suka saba masa bai zama to ijma'i ba kenan ijma'i a cikin fadin Allah kada saboda kurewar lokaci fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul kun kunyi sabani a cikin wani abu kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa kun ba ku sabani ba ijma'i kenan saboda ke ijma'i yana cikin nan kun ba ku sabani ba kun yi ijma'i kenan saboda ka nan ijma'i yake kun kuma ku kai sabani shine an samu wani abu wanda yake babu hukuncin sa a cikin alqur'ani babu hukuncin sa a cikin sunna kuma babu hukuncin sa a cikin ijma'i saboda haka kun yi sabani kenan to kuma yadda shi zuwa ga Allah da wannan sa wannan shine qiyas domin shine ma'anar qiyas abinda babu shi a cikin alqur'ani da sunna kai qiyasin sa kan abinda yake akwai shi a cikin alqur'ani da sunna kamar alal misali ganye mai sanya maye babu shi a cikin alqur'ani wanda sunna al-hashish kaga sai aka ga da me yake kama sai aka ga yake kama da giya giya tana cikin alqur'ani da sunna saboda haka sai aka ba mu ganye hukuncin alqur'ani da sunna sai wannan shine qiyas wato qiyasi akan abin da yake yana da asalin sa a cikin alqur'ani da sunna saboda haka wannan ayat ta bayyana dukkan adillatu shari'a guda hudu ga baki ɗayan su wanda yake wannan yana daga cikin wato jawami'ul kalim na alqur'ani abu wanda yake a cikin aya guda a tattara kusan ga baki ɗaya abin da shari'a ta dogara akan sa gashi nan a cikin aya babu wanda babu abin da zai tabbatar da wannan in ba abin da ya fito daga wajen rabbul alamin ba haka zancen Allah ta'ala yake haka zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa yake
alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
ألا يتي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ألا يتي شنبك قوانا نم وأن دسكي رياوة وتسكي فتاة دباكي أما كمزوج يسو أبن باحك يكبا سنا رياوة أباكنسو أنهم شواسو آمنوا بما أنزل إليك sun ba da gaskiya da aka abu da abin da aka saukar a gare ka wa ma unzila min qablik sun kuma ba da gaskiya da abin da aka saukar gabaninka
yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, suna nufin su kai hukunci zuwa ga taghut, suna nufin su wato hukunta wanda yake mai wucewa ga iyakokin Allah, wanda yake akan ƙarya, suna so su mayar da shi shine mai hukunci akan su. Wa qad umiru an yakfuru bi, alhali ku an umarce su da su kafirce mashi taghut. Wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida, shaytan kuma yana nufin ya bacar da su bata mai an yudhillahum dalalan ba'ida, shaytan yana so ya bacar da su bata mai nisa, yayin da yake sanya su yake wato yake musu waswasi, yake tura su zuwa ga kai hukunci zuwa ga al-taghut. Wannan ayar kamar yanda wani daga cikin tabi'ai Imam Amir al-Sha'bi ya ruwaito, yace kana baina rajulin min al-yahud wa rajulin min al-munafiqin husuma, akwai wata husuma ta kasance tsakanin wani mutum daga cikin Yahudawa da kuma wani mutum daga cikin munafikai. Fa qala al-yahudi, sai bayahudan yace na tahakamu ila Muhammad, muje mu kai hukunci mu kai kara wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa, domin ya san annabi sallallahu alaihi wasallam baya karbar rashawa. Asalin ma'anar rashawa shine abinda zaka bayar ga alkali domin ya canza hukunci, abinda yake naka, abinda yake ba naka ba ya baka, ko kuma abinda yake na abokin fadanka ya dauko ya baka, wannan shine rashawa. To annabi sun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin rashawa, wala yamilu fil hukm, kuma baya zalunci a cikin hukunci. Wa qala al munafiq, shi ko munafiki yace na tahakamu ila al yahud, muje mu kai hukunci zuwa ga yahudawa, zuwa ga wani bayahudi, li'ilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwa, saboda ya san cewa suna karban rashawa wajen hukunci, wa yamiluna fil hukm, kuma su karkata suna zalunci a cikin hukunci, duk da yake ga abinda Allah ya ce sai su karkata su malhudiyo su hukunci, kuma su kan cewa sun hukunci da hukuncin Allah ne. Fattafaqa ala an ya'tiya kahina fi Juhayna, sai suka yi ittifaqi kan cewa su kai hukuncin wajen wani boka na kabilar Juhayna. Fatahakama ilayhi, sai suka kai hukunci zuwa gare shi. Fanazalat hadhihi al-aya, sai Allah ya saukar da wannan aya. Saboda haka alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka, ma suryawa cewa sun yi imani da abin da aka saukar gare ka, wannan munafiki kenan, domin imanin munafiki a harshe ba a zuci ba, shi yasa Allah ya ce yaz'umuna, suna faɗi da bakin su. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, suna faɗi da bakin su abin da ba shine a cikin zuciyarsu ba. Wabima unzila min qabla, wama unzila min qabli, kuma suna riyawar cewa sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka, shine ba yahudan shi ma, shi ma riyawa ne, yayin da yake cewa ya yi imani da abin da aka saukar da annabi Musa, amma ya yadda kuma ya kai hukunci wajen boka. Saboda addinin annabi Musa shi ma ya yi umarni da kafirce ma taghut, saboda haka yuriduna an yatahakamu ila taghut, suna so su kai hukunci zuwa ga taghut, ma'ana kai hukunci zuwa ga boka din kenan, domin boka yana daga cikin jinsin taghut, domin yana da awariya san kai. Duk wanda ake bashi sifa daga cikin sifofin Allah taghut, saboda haka taghut ya hada boka, ya hada abin nan wato dan koran gunki, wanda yake cewa ga abin da gunki ya fada, da dan koran aljan, ko da ke bokan kenan shi ne dan koran aljan, don boka dan koran aljan shine zai ce maka aljan yace kaza, aljan yace kaza, ko kuma yayin shiru ya wata magana wanda baka san ma'anarta ba, wani yare wanda yake mutane ba sa yi, aljanun ma watakila a fadin sa ne cewa aljanun suke, waye san yaran aljanu, shine to shi tagutu ne. Haka zalika wanda ya da awar ya san gaib, da wanda ya da awar yana hukunci irin hukuncin Allah, shine wanda yake kafa shi, wanda aka yadda cewa yana da ikon ya bada shari'a, ga shari'ar Allah ya dauko shari'ar mutum ya zo ya kawo gaba constitution, wanda yace zai zo ya dauki constitution da yake ya saba umarnin Allah ya sanya shi akan sa cewa shi zai bi, koda ya saba ma alqur'ani shi zai bi, to ya mai da constitution a kotu. To wanda duk wanda ya zabi sanya hukunci ya zuwa ga taghut, bayan kuma Allah ya umarce da ya kafirce masa, ya shiga cikin wannan aya, ya warware imaninsa. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, kenan suna so su kai hukunci ya zuwa ga taghut. Wa qad umiru an yakfuru bi, alhali an umarce su da su kafirce ma taghut. Wannan kaga ga hukuncin Allah na nan, da umman Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan, har bai yahudi yace aje a kai hukunci wajensa, yaga bai yi da hukuncin Allah ba, kamar an kawo maka shari'ar Allah ce cewa ka kai hukunci wajen shari'ar Allah, sai ka ce a shari'ar Allah ai yanzu zamani ya canza, ba za a yi hukunci irin yadda zamani ya dace ba,
aje a kai ya zuwa ga ayin kana isan irin wannan dole sai dai ka koma wajen abin da shari'a bature dole sai dai ka koma wajen kaza dole sai dai ka koma kanunin ka ga wato kanunin din France canon law da sauransu to shine irin wannan ga hukuncin Allah an kawo masa hukuncin Allah cewa akai a kadiya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a mu je mu kai ya zuwa ga wajen tunda rigima ce ai tsakanin mu babu ruwan addini a ciki wataƙila har wannan abin zai kawo domin ya nuna kan cewa akwai wani abu na imani imani a ciki alhali kuwa gundar abin shine ya kau da kai gabar hukuncin Allah ya dauki hukuncin da ya saba ma hukuncin Allah ya hukunta shi a kansa to shine Allah ta'ala yace wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida shaytan yana nufin ya fatar da su fata mai nisa ne daga shari'a yayin da yake sanya su su irin wannan Allah ta'ala yace wa ibadu ila yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa idan aka ce musu kuwa ku zo ya zuwa ga abinda Allah ya saukar shine al-qur'ani wa ila ar-rasul ku zo ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a gare ku ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa sai kaga munafikai suna kauce maka kaucewa mabayyaniya ba sa ko saurarawa su ba wannan suke so ba وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa domin yayi hukunci tsakanin su sai ga wata jama'a daga cikin su suna bijirawa suna bijirewa suna kawar da kai wa in yakul lahumul haqqu yatu ilayhi mud'ini idan ku suna da haƙi wato idan san ransu ya dace da abin da ke cikin shari'a sai ga sun zo suna cewa to ai shari'an mata ce ai shari'an mata ce dan ku da aka ce ku zo zuwa ga shari'a suka ce a'a wannan zaka kawo tashi hankali muna zaune ne da musulmi da kafiri kada ka kawo wannan magana ba magana addini ake ba amma yayin da ya zamanto sarran su ya dace da addinin sai ce to ai addinin ma ya ce ai shari'an mata ce a fi qulubihim marad cuta ce a cikin zuciyarsu amirtabu boko suna shakka ne amirtabu am yuri am yahafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu boko suna jin tsoro ne cewa Allah da manzon sa zai musu zalunci ba za su ba su haƙƙin su ba shari'a musulunci ba za ta tabbata musu da haƙƙin su ba bal ulaika humud dhalimun ba wannan bane wadannan su ne azzalimai ba wannan su ba innama kana qawlal mu'minin suka mu'minai maganar su idza du'u ila Allahi wa rasulihi in aka kira su zuwa ga Allah da manzon sa liyahkuma bainahum yahkunci tsakanin su an yaqulu sami'na wa ata'na sai kawai ce mun ji mun bi wa ulaika humul muflihun wadannan su ne masu rabauta to su ko munafikai idan aka ce musu su zo zuwa ga Allah da manzon sa sai ga suna kaucewa mabayyaniya fa kaifa idza asabatuhum musiba to yaya halin su zai kasance idan wata musiba ta sauka a kansu bima qaddamat aydihim saboda abinda hannuwansu suka gabatar domin yayin da mutun yayi zalunci yayin da mutun ya saba ma Allah Allah zai Allah zai masa sakayya a duniya man ya'mal su'an yujza bih wanda duk ya aikata mummuna za a yi masa sakayya akan wani wama asabatkum min musibin musibatin fa bima kasabat aydihim ba wata musiba da zaka same ku sai face saboda abinda hannayenku suka tsorota saboda haka yayin da musiba ta zo musu saboda wannan babban zunubi da suka yi na kai hukunci ya zuwa ga dagutu wa na kaucewa ga barin hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da musiba za ta zo ta same su thumma ja'uka sannan su zo maka ya rasulullah yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa mu dai wallahi ba nufin komai muke ba yayin da muka kai hukuncin mu zuwa ga wannan dagutu din illa ihsana ba abin da muke so sai ihsani so muke mu dan kyautata mu kanmu mu samu mu kanmu maslaha wa tawfiqa ko mun doka ai su ma duk abu dai ne zamu samu dai tawfiki zamu samu a wajen wato lokacin da za su kawo uzuri wato yayin da suka saba ma Allah ba zai kalle su a haka kuma yayin da ya zamanto Allah ya jarrabce su da jarabawa to a lokacin nan ne ido zai raina fata wannan kuma sunnar Allah ce dangane da wato masu shakka a cikin imani Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida yana ambatan cewar munafikai yawa masu rukun wato ahlul kitab suna rukun su majibinta kuma bayan mu'minai in aka yi musu magana sai su ce ai wata kinna sha an tusibana da'ira muna jin tsoro ne kar wata musiba ta fada mana wayannan mutane fa muna zaune tare da su la'alla al'amari ya zo ya juya ya zamanto su ne akan al'amari saboda haka dole ne mu dan kusance su dole ne mu abinda mu miƙa ni mu daraji dole ne mu nuna kan cewa muwa muna tare da su to Allah ta'ala ya ce nafsha an tusifa fa asallahu an yati bil fati ya kusata Allah ya namu aw amrin min indi fa asallahu an yati bil fati aw amrin min indi da ya kusata Allah ya kawo wani fatin ko wani umarni ko wani lamari daga wajen Allah wa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimi sai su wayi gari suna da dama akan abin da suka buri a cikin zuciyarsu wato wannan ana wannan aya tana nuna kan cewa abinda munafikai suke kawo wa na hujja da cewa sun yi hukunci zuwa ga tsagutu domin suna neman ihsani ne suna neman abin da yake zai kawo maslaha ne wannan kuskure tunani ne mummuna domin wannan shi ake cewa ainihin mudaraji da muharara wato shi ake cewa almudahana ba a yin mudahana ba mudahana shine ka saba addininka dan ka samu wani amfani na duniya wato ka sassauta addininka ka aikata abin da yake safanin addininka ka aikata ma kafirci dan kafirai su yadda da kai su ce a wannan namu ne wannan baya daga cikin masu masu wuce gona da iri ba fanatic bane wannan wannan moderate ne karkifin addinin kan in ma ana zagin addinin ka shiga kai ma ka ce dama waɗannan fanatics ne mu ai duk ba mu ba mu ba haka ba kowa da kowa haka yake ba ko akwai wanda suke wayayyu yace a wannan moderate ne to kaga yayi wannan domin ya samu yaban kafirai ko kuma domin ya samu wata duniya a wajen kafirai to sai kuma Allah ya zamanto ya canza abin addinin ya zo kafiran gidan ya raina fata Allah ya sallada musulmi akan kafiran kafiran su zamanto wulakantattu tozartattu lokacin kuma kai da kake ganin su ne masu izza yau ka dawo shuwagabannin naka masu izzar Allah ya mai da su kasa to a lokacin nan kuma sai kaga sun zo suna ido ya raina fata shine Allah yake cewa fa kaifa idza asabat musulman to ya hannun su zai kasance yayin da irin wannan tafafu aka sun wannan shi ake so mutum yayi ka bada duniya dan addinin ka ya tsira ka bada duniya dan addinin ka ya tsira wannan shi ake cewa al-mudara illa an tattaku minhum tuqa in kuna jin tsoron wani abu sai ka wato shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum ya zo ya kyautata masa magana ya kyautata masa magana ya san mutumin a shararin mutum amma domin ya tsira daga sharrinsa sai ya gaya masa zance mai dadi ka dauko abu na kyauta ma na dukiya ka ba ma mutum domin ka tsira daga sharrinsa amma ba ka sassauta addininka ba domin ka samu amfanin da ke hannunsa ka bayar da addininka ai ka bayar da duniyarka dan addininka ya tsira dan ka tsaya akan addininka musulmi za su yi tanazuli akan wani abu na amfanin duniya in dai addininsu zai tsira amma dan su samu abun duniya su tanazuli su kyale addininsu su rusa wani abu na addini su yadda a kwace musu wani abu na addini domin su samu wani amfani na duniya to wannan halin munafikai ne shine Allah ta'ala kuma yake cewa al'amarin ba haka yake ba ku kuna ganin kan cewa matakin da kuka dauka ga natijar da za ta kawo amma a wajen Allah ba al'amari a wajen Allah yake ta yi maslahar da kuke tsammani za ku samu ba anan maslahar take ba sai Allah ya juya al'amura ya zamanto ya kawo maslaha akasin yadda kuke tsammani a lokacin nan kuma sai ido ya raina fata amma idan kasance tare da gaskiya tare da addinin Allah koda kaga kana ganin kan cewa ba nasara kake samu ba zai tabbatar maka da maslahar ka ba kai hakuri saboda alƙawarin Allah gaskiya ne cewa innal aqibata lil muttaqin da sanadin aqibar zata da sanadin aqibar zata to sannan Allah ta'ala sai ya ce ulaika alladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim shi wadannan sune wanda Allah ya riga ya san abin da yake cikin zakarta wato munafiki ba za su koyi ma Allah komai ba abin da yake cikin zakarta fa a'rid anhum dan haka ka kyale su ka kauce musu ka bijire musu wa idhum amma ba da aka ce ka bijire musu ka kau da kai gare su ba wai ka kyale su haka ba a kai musu wa'azi alqa abin da ake nufi da wa'azi shine ka ba su tsoro da hukumar Allah ka kuma tsoratar da su akan abin da suke yi saban Allah ne ko wanda ya saba ma Allah ga makomar sa wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha ka gaya musu magana mai isa matuƙa wajen ma'ana a cikin zukatan su wato magana da za ta sanya su za ta sanya su su gane cewa ai an san wato an san asirinsu wannan ya nuna kan cewar shi kansa wa'azi ya danganta da irin wanda za ka yi ma wa'azi munafiki abinda ake so wajen wa'azi ai masa a gaya masa magana mai balaga ma'anar balaga shi ne maganar da ta dace wato maganar da ta dace da irin halinsa na shakka da halinsa na rawarawar imani da halinsa na ganin kan cewa shi mai dabara ne halinsa na jimina wanda za ta boye kanta a cikin rami amma bayan ta boye a bayan ta bayyana tana zamanin ta boya amma kuma ga tana a bayyane take ga kowa tana ganin kan cewa ba wanda ya san asirinta amma abu a bayyane take to irin wannan haka ya kamata ka nuna ma kuma yana ganin ya boye kansa ya boye kafircin ba a gane shi ba sai kai masa magana da za ta gane kan cewa ai asirinsa a bayyane yake shine magana mai balaga wanda su dace da halinsa, wannan ita maganar ita ce za ta sanya shi wato ya dawo. Allah madaukakin sarki shi halicci bayi, shi ya san kowane bawa hanyar da za a kai ya zuwa ga zuciyarsa, abinda zai masa tasiri a cikin zuciyarsa. Dan haka mu kula da irin waɗannan musawwa da waɗannan asalib da suke zuwa na Al-Qur'ani, wanda yake a cikin Al-Qur'ani an nuna mana yanda ake da'awa da mutane masu wauta, mutane waɗanda suke wato masu irin wautar dawa, wato wautar daji, bararo, ƴan ƙauye waɗanda yake ba su saba da wato zalakar harshe irin ta birni ba, wato al-A'rab. An faɗi yadda za a yi wa'azi ya zuwa gare su a cikin suratul Tauba. Wannan kuma ayat ta nuna mana yadda za a yi wa'azi da wato munafikai. Akwai ayoyi da suka nuna yadda za a yi wa'azi da malami wanda ya kangare, kamar a kisar Bil'am, waddu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Kowanne akwai irin uslubin da ya dace da shi, kuma wannan shine balaga, wato mutabaqatul kalam li muqtada al hal, maganar da za a yi ya dace da halin wanda ake magana da shi. To Allah ta'ala ya ce dangane da wayannan munafikai wanda suka hukunta wani hukunci akan su ba hukuncin Allah ba, yanda za a yi musu da kawar da kai kada ka rinka bibiye su, ka rinka nuna musu suna da wani muhimmanci, domin in kai musu haka sai su rinka jin kancewa ai dole sai da su za a dama al'amari, al'amarin addinin musulunci dole sai da su, saboda ana ganin kancewa duk da yake sun ba addinin suke ba, amma waɗannan mutanen sun san kancewa dole sai da mu za a dama. Ka kau da kai gaban su, ka nuna musu su ba komai bane, amma kuma kada ka kyale su da yi musu wa'azi, kai musu wa'azi kuma ka gaya musu magana wanda za ta yi tasiri a cikin zuciyarsu. Wannan haka Allah ta'ala ya koya mana a wajen yadda za mu yi mu'amala da wato masu shakka a cikin imaninsu. Kuma a cikin wannan akwai tsoratarwa gare mu, da kada mu ma mu je mu fada cikin irin wannan tarko. Kuma babban hanyar da take kaiwa mutum ya fada cikin irin wannan shine ka fifita hukuncin dagutu akan hukuncin Allah. Kamar hukuncin Allah ka sanya hukuncin dagutu akan ka. Yana daga cikin irin wannan kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya ambata, abinda za ka ga waɗansu suna yi na neman wato a cikin wani abu sabanin musulunci su rinka neman wani amfani a cikin abin da ya saba ma addinin musulunci. Kamar masu ilimin falsafa suna ganin kan cewa addinin musulunci bai zo da bayanin tauhidi isasshe ba. In kana son tauhidi dole sai ka je ka karanta littafin falsafa, sai ka karanta littafin Aristotle, sai ka karanta littafin Pluto, sai ka karanta littafin Socrates, sai ka ji irin abubuwan da suke tunani akan Allah, akan asalin halittar duniya da sauransu. Wannan ne zai saka san tauhidi, wannan ne zai saka san wajibul wujudi. Kaje suna sifanta Allah da abinda Allah bai sifanta kansa ba, sun maida wato suka kyale na Allah, suka dauki na muta falsafa. Ko kuma waɗanda suke ganin kan cewar shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da azkar da suka zo na sunna bai isa ba, sai kaje ka nemo wani zikiri daban, kaje ka nemo wani su yahuwa, wai shine wanda yake zai baka sanin Allah. Kaje ka bar na shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaje ka dauko na abinda mutanen India Hindus suke yi da wani irin dogon cirbin su da rashin wanka da kasanta, cewa wannan ne zai sa ka san Allah. Kaga kana ganin kan cewar sai ka koma ya zuwa ga dagutu, sannan za ka samu abin da yake zai kawo maka amfanin da kake bukata. To Allah ta'ala yake cewa irin waɗannan shedan da yake nema ya fitar da su bata wanda yake mai nisantarwa daga abin da suke nema. Abin da suke nema din ba za su samu ba, kamar yadda shi wannan munafiki da ya yarda da Yahudi a je wajen boka domin hukunci, adalci yake so, yana son ya tabbata, wato haƙƙi yake so, to ba zai samu haƙƙi ba, domin idan gaskiya bata bashi ba da adalci bai bashi ba, to rashawa da rashin adalci ba zai bashi wani abu ba. Haka zalika mutumin da yake neman ilimi na Allah a wajen mutanen masu ilimin falsafa, idan bai samu a cikin alkitabu wa sunna ba, to a wajen mutanen falsafa ba zai samu. Mutumin da yake neman wujudan da ma'arifa da sanin Allah da zauki da jin daɗin sanin Allah, wanda suke cewa shi ne zauki, in bai samu a cikin ibadun da suka zo a cikin alkitabu wa sunna ba, da zikirin da ya zo a cikin alkitabu wa sunna ba, ba zai samu a can ba. Sai ma dai ya je ya kare da watakila ya je a daura aljanna ya haukatar da shi. Da yawa ba haka suke yi ba. A cikin wannan za a ga suke sun haukace. daga sun so mu cewa sun zama Allah din nan shikenan sai ga kwakwalwar ta buga sai su hankali to shine shedan ne yake so ya fitar da su fata mai nisa daga abin da suke tsammanin za su samu
ai yace wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida ay dhallu an maqrubihim alladhi huwa jalbul manfa'a wa daf'ul madarra fa inna dhalika innama huwa fi ta'ati Allah wa rasulihi duna ittiba'i taghut
domin wato shedan zai fitar da su fata mai nisa domin ba za su samu abin da suke nema na kawo amfani ga kawo kansu ba ko kawar da barna ga barin kansu domin wannan ba zai samu ba sai a cikin da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajen biyayya ga tagut ba fa idza aqabahum Allah bi nafiz maqsudihim fi dunya idan Allah ya kawo musu hukuma da wato kishiyar abin da suke nema a duniya din fa asabatu musibatu bima qaddamat aydihim musiba ta same su saboda abin da hannuwansu suka kaddamar qalu ma aradna bima fa'alnahu illa ihsana sai ce ai abin da muke yi ba abin da muke nufi da wannan aikin namu illa ihsana ai aradna al-ihsana ila nufusina so muke mu kyautata makawukan mu la zulmiha ba so muke mu cucuka wukan mu ba wa tawfiqa ai jam'an baina hadha wa hadha tattabi al-haqa'iq wal masalih Allah ta'ala yace ulaiikal ladina ya'lamu ma fi qulubihim wadannan Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na wato itikadi mumuna da mumunan nufi da mumunan zato da suke yi ma Allah dan haka Allah ta'ala sai Allah ta'ala yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kau da kai gabarin su yi musu wa'azi sannan ya gaya musu magana wacce take magana mai isa matuka wajen wato yin wa'azi da wajen nuna ma mutum abin da yake shine maslaha da kawar da shi daga abin da yake shine barna sai mu tsaya a nan wajen Allah ya ce mu gobe tashi a ayatu yo baya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta